Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau ma 30 ga watan Disamba na shekarar 2021, za mu yi waiwaye ne akan cutar basir.
Sauraronmu, a wannan makon muna waiwaye ne akan shirye-shiryen da muka kawo muku a shekarar nan mai karewa ta 2021. Za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da likita akan cutar basir.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da likita akan wannan cuta da ta'addabi mutane da yawa.
Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama, sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraronmu, za mu fara da tattaunawar wakiliyar muryar Amurka Binta Ibrahim da Dr. Tasiu Ibrahim.
A yau muna tare ne da Dr. Tasiu Ibrahim, daraktan asibitin Sultan da ke Kaduna. Likita, barka da zuwa zauren namu.
Barkanmu dai Hajja Binta.
Idan aka ce basir, kalma ce wacce mutane da yawa sun san ta, ya danganta dai da irin abin da kake gani a matsayin basir. A yau likitan namu zai mana fassara a game da menene basir, menene ciwon, da kuma matakan da ya kamata mutum ya dauka domin magance shi. Likita, idan na ce basir, shin kimiyya ta san da ciwon?
Hakika kimiyya ta san da larurar basir da kuma matsalar da ke tattare da larurar basir. Iyakaci kimiyya ta takaita fadadar da shi, kaman misali malam Bahaushe kan iya ba ma'anar basir, domin da yawa mukan tsinkayi masu maganin gargajiya, in suna talla, in sun dora ansakuwar su a saman mota, za su iya cewa yawan kasala matsalar basir ne, wanda yawan kasala takan iya zama matsalar rashin jini ne wadatacce ga mutum, ba basir ba. Za su iya cewa in kana yawan jin kaza da kaza da kaza da kaza, matsalar basir ne, wanda ba lalle ya zama haka ba a fassarar mu na kimiyya. A kimiyyance ko a likitance, matsalar basir ta ta'allaka da larura da kan shafi dubura, wanda kuma a cikin laruran da kan shafi dubura su ma suna da yawa. Misali, akwai tsuro da wasu suke da shi yawanci gefen kafar duburan, inda wani lokaci yakan zama kurji haka, ya ja ruwa, ya saki ruwan ya fashe, wani lokaci ya ƙara rufewa in sun sha magunguna, su fama da shi lokaci mai tsawo, yana maimaituwa haka tsawon shekaru, wanda wannan muna kiran shi anorectal fistula, wanda a kimiyance ba mu bashi fassara ta hakika da cewa matsalar basir ne. Akwai wanda suke da a daidai duburan, shi ma suna da yankewa, zai zama tsago ne a duk sanda za su je bayan gida, za ma su shiga fargabar zuwa bayan gidan, saboda tsananin azabar ciwo da suke samu a yanayin da in sun je yin wannan bayan gidan. Wannan tsagewa ne na ita dubura, anal fissure muke kiran shi a kimiyance, ba ma bashi fassarar cewa wannan matsala ta basir. To amma a likitance ko a kimiyance, abinda muke kira da shi ne matsalar basir, shine wani kumburi ko tsuro da akan samu a dubura. Wannan tsuro ko kumburi zai iya kasancewa ya fito waje, shi muke kira external hemorrhoids, ma'ana yana leƙowa waje, ana iya jin shi a zaman kullutu, ko kuma yana daga ciki, ana kiran shi internal hemorrhoids, wanda hakan kan iya samar da rashin jin daɗi a wannan dubura tun daga ƙarancin mataki, shine abinda muke cewa discomfort, ma'ana rashin jin daɗi har zuwa shaharar matsala tsanantar zubar jini. Wanda misalin wannan rashin jin daɗi shine mutum ya rika jin maikon majina na taro mai a wannan dubura, sai yana koyewan tsarki, kaikayi na biyowa lokaci lokaci, yana susa, yana gogewa. Misali wannan shine karamin al'amari, yakan kai ga lamari ya shahara da zai rika samar da tsanantar zubar jini, ko kuma wannan kumburi ya rike ya cushe da ciwo, ya zama ba a iya ma tafiya, ana kwance ba a iya bayan gida. Shine abinda muke kira thrombosed hemorrhoid, ma'ana wannan ya zama ya kulle, ya zama baya ma iya komawa, wanda hakan yakan zama har sai an zo asibiti. To wannan tsuro da kan fito ko yakan wanzu, domin ba wai sabon abu ne shi, dama bisa halittar dan Adam wannan wuri na dubura Allah ya yi shi da wasu jijiyoyin jini wanda su muke kira hemorrhoidal vessels, wanda waɗannan jijiyoyin jini halitta ne kowane dan Adam mutum da Allah ya halitta yana da su, kuma suna da matukar tasiri saboda yanayi ne na wurin da mutum ya kamata zai iya zama da sensitivity din su, ma'ana jin me yake faruwa ko wajen fitar bayan gida da sauransu, dan haka Allah ya yi su. Amma in suka samu kumburi na jini da yake shigo musu, shi muke kira engorgement, ko kuma suka saki suna bullukowa waje, to matsalar basir ta samu kenan, shi muke kira hemorrhoid, wanda hakan yakan sa inda suke za su iya kwantalewa lokaci mai sauki, ya zama cewa suna zubar da jini.
Wannan suna danganta wasu sana'a irin ta zama, musamman filar direba ko kuma tela, ko kuma wanda zai iya zama na awanni a wuri daya, da cewa ba a raba shi da ciwon basir, akwai gaskiya wannan al'amari?
Lallai akwai abubuwa da dama da sukan tasirantar da wannan matsala ta basir, kuma kamar yadda mutane kan dora sana'a ko jituwa ko wanzuwa a zama, yana da tasiri a samar da wannan matsala ta basir. Ba zama kadai ba, akwai wasu abubuwa da sukan wanzu a rayuwa, wasu na wucin gadi ne, kamar misali wasu masu juna biyu, yanayi na juna biyu, mace mai ciki takan samu matsalar basir wanda bayan ta haihu abun yakan yi sauki ko kuma ma ya kwarenye gaba daya, domin nauyin da da ciki da kan zo ya danno mata a wannan yanayi yakan samar mata da wannan matsala ta basir, domin jijiyoyin jinin nan
suke
a takure saki, jini baya komawa. To kamar yanda wanda yake jididin yana a zaune ne, shi ma abinda muke kira venous return zuwa ga zuciya, jini baya samun wadatar komawa sosai zuwa ga zuciya a sake aiko da shi, saboda wannan yanayi na zama. Ba ma zama kadai ba, akwai yanayi na zama a irin bayukanmu na zamani na yanzu, wanda muke kira water closet, in muka lura suna da wani gurami haka, wanda wannan gurami mutum zai zauna a tsakiya, sai ya zama su kuma wannan zagayen ya danna cinyoyin mutum, danna cinyoyin nan shi muke kira tourniquet effect, kamar ka daure mutum ne a wannan yanayi, wannan cycle, wannan zagaye da aka daure sai ya zama bunnukowar wannan dubura ya karu saboda wannan zagaye na matsugunni irin na zamani. Kuma musamman a zamanance bisa al'ada, wani zai zauna a bayi ya dauki lokaci yana latsa waya, wani ma kuma yana karatu a wannan yanayi, to yakan tasirantar da wannan matsala ta basir, saboda haka dai zama yana da matukar tasiri.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin.
Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Binta da ci gaban tattaunawar.
To shi basir din nan kashi-kashi ne?
Na yi bayani na ce ko a takaitan shi akwai wanda muke kira internal hemorrhoids, daga ciki baya bullukowa yana daga ciki amma yana samar da wannan matsala zai iya kaiwa har ga zubar jini wannan kumburi na su waɗannan jijiyoyi sannan akwai mai bullukowa waje wanda shi muke kira external hemorrhoids sannan akwai dalilai din bambanci bisa dalilan da sukan shaharantar da shi duk wanda ko wajen yanayi na bayan gida din yakan zama sai an ta kugi ana nishi masu irin nishi wajen yin bayan gida sun fi tasirantuwa da su samu wannan matsala ta basin ko Bahaushe ma ya ce ai barin kashi a ciki baya maganin yunwa ma'ana hasken da ke kai shine duk sanda mutum ya ji ya takura ko yana da bukatar zuwa bayan gida kuma yana a yanayi da zai je bayan gidan kanshi to ya kamata ya kokari ya je domin aje bayan gidan zai sa dubura ke ta turniki ke ta turnikin kokarin turowa yana rikewa tana kokarin turowa wanda hakan zai iya samar da matsala ga waɗannan jijiyoyin jini na basir kuma zai iya asasa wannan matsala ya fi tasirantuwa kuma ga mutanen da suke da karsashi shi ma kamar na jiki sosai shi ma yana da tasiri sannan yanayi na ciman abinci shi ma yana da tasiri akan samuwar yanayi na basir nau'in abinci da muke kira low fiber diet ma'ana abinci da ba shi da karsashin dusa ko ganyaye haka ya fi samar da matsala na basir na haka abinci irin namu na zamani na kayan kwalama sun fi samar da matsalar basir wanda wani jididin zai koma sai dai abin sha shi dai ya sha ruwa lemun kwalba ne lemun gwangwani lemun roba lemun kaza su ake sha to wanda ya binci irin waɗannan kayayyaki na kwalama bayan gidan shi zai zama baya kauri da zai rika fitowa a sauki to in yaje zai rika nishi to wannan nishi lalle zai tasirantar da matsalar basir akwai larura na rashin lafiya masu yawan tari ko kuma masu ciwon zuciya duk za su samu irin wannan matsala da za ta samar da masu ciwon hanta za su samu matsalar da za ta samu musu da wannan larura ta matsalar basir
to shi basir yana iya kawo larurar kumburin ciki akai-akai inda mutum zai dinga fitar da iska
abinda mutane ke dorawa tunanin in kana yawan samun kumburin ciki matsalar basir ne sai dai wannan matsalar ta samun hakan ta zama ta assasa matsalar basir din ba basir din ne ya assaso ta ba ma'ana hannun agogon daga kumburin cikin ne zai tafi ga basir ba basir zuwa a kumburin ciki ba sai dai in dama akwai kaman matsaloli da na bayyana kaman misali ciwon hanta wanda shi ma yakan iya samar da waccan matsala ta basir rashin miƙewa yawan gudawa a yanayin da mutum ke yawan gudawa sannan shi basir kuma ya fi ga masu hannu da shuni yana daga cikin cututtukan da muke alakantawa da higher socio-economic status ma'ana masu hannu da shuni sun fi damar shan kayan kwalama da cima irin wancan na refined food an tashi da safe custard za a sha da daddare shawarma za a ci ko wani burger ne ko wani abun nan an ajiye a fridge akwai kayan sha su grade da sauransu to irin waɗannan ɗabi'a sannan sun fi damar ya zama ba su karsashin motsa jiki da sauransu so sun fi samun wannan matsala
to kamar yadda kai bayani cewa yanayin abincin da muke ci yana da gudunmawar da yake bada wurin assasa shi wannan larura ta basir wani irin abinci kake gani ya kamata a ce mun mai da hankali akai a halin yanzu domin ganin mun gujewa larurar nan
to a hakika a kodayaushe abin da mukan ce shine ya zama mutane na sirka abincinsu da ganye ganye yana da matukar tasiri inda mutane sun san tasirin ganye a cima ga lafiya to lalle da mutum ba zai daba a kullun a kowane cima zai zama akwai ganye wato abin dariya ajabinta akwai kwanakin baya wani karamin bidiyo da ya ta zagaye rukunin wasu larabawa ne suke zaune ake nuna su suna ta yagar nama haka suna ci wani ya sharhi a ƙasa ya ce ku likitoci da kuke ta kira wai mu ci ganye to mu ko aljanna wannan muke so ku Allah ya bar ku da ganye abun ya ba da sha'awa matuƙa to amma hakika duk da a daɗin baki lalle nama ya fi daɗi to amma hakika a lafiya ganye ya fi tasirantuwa kuma wancan barkwanci ba zai hana mu kira ga mutane cewa lalle su jibinci cin ganye ba sannan dan haka aka zaburar koda ga masu shi irin in an sha lemu wannan toton lemun ana so a kishi ya zama cewa mutane suna cin totan ba kawai su tsotsa ruwan su yadda totan ba yana da matukar fa'ida. Bayan wannan ana so irin su dafaffen masara din nan ko gasasshen masara kinga ana ci tare da disani irin wannan yana cimani masu kyau ba kamar yanda za a raja a sai dai abu da aka kalkale to waɗannan ci
masara ne ma sai an surke
an so an abu ne an jinga to duk wannan ba shi da tasirin lafiya ga jiki da za a dauki masarar kawai a tsaftace ta a cire tsakori a wanke ta a datsar ta a tuwon datsar to yafi ga lafiyar dan adam. Shi ma irin na kauye da za a yi kwadan ganye da sauransu duk sun fi ga abin nan. Wake da za a ci ba tare da an surfa shi ba domin mutum ya ci ai na ci alele ko na ci kosai yawanci surfaffen wake ne ba kaman ainihin waken da za a ci a jumbiri haka ba wanda da komai nashi ake ci wannan to lallai sun fi lafiya.
Sakwai kuma magana da ake yi na cewa shi ba su dinna idan ya ta'azzara a jiki yana iya shafar zamantakewar ma'aurata wato auratayya na samun matsala inda yake rage ƙarfin shi namijin. Haka akwai gaskiya wannan
mutane kan dora shi ne saboda wata fata na ko su sai da magani ko kuma wani tunani irin nasu. Amma abinda ya kan faru shi ne ga wanda ke fama da zafi a duburar shi ba zai samu karsashin karfin jin yana bukatar ya nishadantu ba ko kuma yana fama da kaikayi ko kuma wurin ma ya bunkumburo mai ya abun nan ko yana fama da yawan zuwa bai in banda wancan matsala da zai kautar da shi domin shi nishadantuwa na karsashuwa yana bukatar kwanciyar hankali da lafiya to matukar akwai rashin lafiya da ya adaptin da shi abu ne da zai zama jididin na kode shi in ba an kula da shi ba yana damun mutum to yakan iya rage mai shauki na bisa matsalar cewa ya koma ya mai da hankali akan wani lamari na rayuwa amma ba wai dan ya shafi karfin shi da namijin kankin kanshi ba wannan saci fadi ne kawai.
To kuma akwai magana da wa'in suke da alakan da shi ciwon ko kuma cutar basar din da kuma cutar daji cewa idan ya kamari ana iya kiran sa kamar cutar daji kusa ma har ba su kan cewa mai cutar basar kawai ya je asibiti ba ta son uka.
Lalle wannan rashin sani ne. Ita cutar daji cuta ce a kodayaushe mai zaman kanta. Daji takan shafi duk bangarorin jiki. Akwai daji da kan shafi kwakwalwa, akwai daji da kan shafi nonon yamace, akwai daji da kan shafi mahaifa, akwai daji da kan harbi hanji, akwai daji a kunhu ga masu shan taba musamman, akwai daji a hanta musamman ga masu shan giya da sauransu. A dubura akan samu tsoro na daban ba wannan ba, amma wannan basir ba daji bane kuma ba shi da alaka da daji. Sannan in ba dalilin dajin ya zo zaman kanshi ba shi ba shi ke rikida wai ya koma daji ba wannan magana ba haka take ba.
Ta ake maganinsa?
Maganin basir a likitance farko shawarwari tun daga cimar abinci. Shawarwari akan yanayin al'ada da ɗabi'a. Idan mutum zai shiga bayi ya zauna kan sabon tsari na water closet din nan ya zauna nan zai ta latsa waya ko zai ta dogon karatu za a bashi shawara ya bari. Akwai tsari na gudun zama daya ba a miƙar da jiki don haka kila nan gaba motoci da za a yi na zamani domin ana kodayaushe samun auratayya tsakanin ma'aikatan lafiya da kamfanonin kera motoci za a yi motoci da za ka iya canzawa ka tuka su a tsaye maimakon mutum na a zaune saboda masu sana'ar tuki da masu dogon zango suna tuki ya zama za su iya miƙewa. Duk wannan tsari ne da zai biyo kamar yadda a ofisoshi ake so yanzu ana rika miƙewa lokaci-lokaci ko mutum na aiki. Bayan waɗannan tsari kiba tsarin ya mutum zai rage kiba yana daga ciki. Sannan idan mutum na da wata larura da kan sa shi nishi wajen yin bayan gida duk yana daga cikin abun kulawa. Mace mai juna biyu wanda basir kan samu a wannan yanayi za a ba ta shawara ta yi rajistan awo don a ba ta shawarwarin ya za ta rika gudanar da kwanciyarta da rayuwarta su samu sauki a wannan yanayi na basir. Bayan nan akwai magunguna da akan bada in ya kai mataki na zubar jini dinnan dan a dakatar da zubar jinin in ya zama abin da ake cewa kwayoyin cuta sun hau kan shi misali ya zama infected akwai magunguna da za a bada a asibitoci domin waɗannan kwayoyin cututtuka su kakau in ya zama yana radadin ciwo akwai magunguna da za a bada na kawar da wannan radadin ciwo ga masu fama da radadin ciwo in ya zama ya ki komawa ya za a komar da shi sannan in ya kai matakin da za a yi operation akwai wannan dama da za a yi operation domin a kawar da wannan matsala ta basir saboda haka matsalar basir matsala ce da asibiti sun san da ita asibiti suna da maganin ta mataki mataki bisa sanani da shaharar da ya kai da kuma buƙatar a kai wannan mataki a magani
likita mun gode
masha Allah
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga Binta da ci gaban tattaunawar
a cikin zauren mu da yau da gobe bangaren girke-girke mu na tabakala shi Hajji Habiba ya tana cikin wannan zauren namu domin ta gabatar man uwar gida amarya da sauran masu sauraron mu wani girki wanda zai amfane su Hajji Habiba mu muke da shi a wannan zauren yau
to jama'a assalamu alaikum yau mun zo muku da ko da yake wannan abu ne wanda yake kowa ya san shi doya da kwai kaman doya da kwai da akan dan soya a mishi dan sauce din shi na kwai ko kuma a mishi na kayan miya to yanzu dan karin ci gaban da muka samu akan wannan doya in an soya ta ba wai sai dole sai da kwai za a ci ta koko da wannan kayan miya ba ana iya yi mata miyan kabeji
kabeji dai wannan ganye da na sani
kabeji kuwa da kika sani
to Hajji Habiba mu dora mana girki mu ji
to jama'a ina fata uwar gida kunnin ki yana tare da ni amarya da uwar gida dan ba za a yi ta kiran uwar gida ita kadai ba kanmu ma amarya lefi ko kuma shi mai gidan yace to ya za a yi ta kiran uwar gida ba a kira amarya ba
gaskiya fa
to uwar gida muna son ki kawo hankalinki ke da tare da amaryanki zuwa gare mu To idan amarya tana son ko uwar gida ta yi doya da kwai mai gida da iyali, na farko abin da uwar gida za ta fara tanada shine ta samu doyarta. Idan ta samu doyinta, sai ta samu dan kayan miyanta, dan tattasai a tarugu da dan albasa, sannan ta samu kabejinta. In ma har tana so, tana iya samu ta dan hada da karas. Dan akan dan hada shi da karas, amma sai in kana da ra'ayin haka, ko ka dan sa mishi green peas din nan.
Wato wannan
wake waken mai kwalle-kwallen ba wai green beans na yankawa ba, a'a ba shi ba, wannan wake-waken na
koren nan mai dan kwalle-kwallo
shi. Idan kika sami wa'annan abubuwa da dan kayan dandananki, idan kika same su, wanda ake son uwar gida ko amarya ta yi, ta dauko wukanta da kwananta, ta fere doyanta, ta samu abin da kwananta mai tsafta, ta sassaka wannan doyar da ta fere, ta yanyanka a cikin kwanon. Idan ta saka, sai ta kawo ta wanke bayan ta gama ferewa. Idan ta wanke shi, already shi yankan da ake son ta yi ba ainihin irin wancan yanka da ake yi ko na fatan doya ko na sakwara bane. Za ta dan yanka shi irin kaman dan fale-fale mai fadi
mara kauri.
Idan ta yanka, ta zo ta dan turara doyar ta dafa shi ba sai ya nuna ba. To idan ta samu kwando, sai ta tsane doyar. Idan ta tsane doyar ta, za ta dauko wannan kwannata, sai ta fasa shi a cikin wani kwano, ta dan sa mishi gishiri kadan. To idan ta sa gishiri kadan, sai ta sa manta a wuta, sai ta debi wannan doyar ta dinga zuba a cikin wannan kwan, tana jujjuyawa, tana sawa a manta in yayi zafi kenan. In ta sa ta soye doyar ta da kwai, ta tsame shi, ta gama aikin doya, to sai ta dauko wannan kuma kayan miyan nata, sai ta zo ta dauki tattasanta da attarugu da albasa, dan shi ba a sa mishi tumatir. To idan ta dauko wa'annan abubuwa, ta zo ta daka su, in kuma da blender ne ta dan grating din sa, amma kar ta nika shi,
wato ta farfasa su,
da ta dan farfasa shi irin kaman jajjage dai haka, ba a sanya laushi. Sai ta sa abinta, ta dauko man gyadan ta, sai ta sa a wuta daidai yawan wannan kayan miya. To idan uwar gida tana da manjan ta ko man gyadan ta ko ko man zaitun take da shi, abinda dai ya sauka mata, ta ga shi yafi mata sauki, tana iya amfani da shi don yin wannan miya. Sai ta soya manta, in ya soyu, sai ta dauko wannan kayan miya nata, sai ta zuba. Idan ta zuba, ta soya shi sama-sama. Dama nan ga kabejin ta, ta riga ta yanka shi, ta wanke.
Ga
karas a gefe, ga kuma wannan green beans dinta. Ta tafasa shi, dan shi sai an dan tafasa shi, an dan bashi tsoro a wuta. To idan ta tafasa abinta, shi ta tsame. Wannan karas din shi ba sai ta sa shi a cikin wannan tafashan ba, saboda shi bai da matsalan nuna. To za ta dauko wannan green beans dinta da wannan karas, za ta fara zuba su a cikin wannan kayan miya, sai ta juya su, ta juya su, ta juya su na kaman yan mintoci kadan haka. Sannan za ta dauko wannan dan kayan dandanin nata, sai ta zuba. Idan ta zuba, za ta juya, sai ta dauko wannan kabejin, shine karshen zuba. Tana zuba kabejin, ta dan juya shi, ta dan rufe, bai wuce minti biyu ba haka, shi za ta sauke shi, saboda shi bai da wuyan nuna. To annan uwar gida ta samu wannan miya na sauce dinta na da wanda za a ci doya, kin ga an samu canji. Ba dole a ce sai an ci da wannan kwai ko ku an ci da wannan kayan miya kawai yanda aka saba, ko a ci doya zalla, ko a ci ta da mai da yaji. Kin san kowa zaki ga da irin yanda yake so ya tafi da al'amuran shi. To wannan mun dan samu canji anan. To muna roƙon uwar gida da wannan za ta tarayi mai gida da iyalanta, kuma muna fatan insha Allah za su farin ciki da wannan girki. Tai musu
aje Habiba, mun gode sai Allah kai mu wani mako.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti, wato Daniel Brown, da abokiyar aiki na da take yana gabatarwa Amina Bahara Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Badan buda yabo ba, badan buda yabo, burun waka dai dan su cicirayi, ai sake wasu naga Allah Rabbi. Allah ka ba mu sa, ai sama Allah ki ya ga ciwo, amin. Ki likitoci masu kulawa da lahiyarmu masu kulawa da rayuwarmu ai sake wan suna ga larabi zan ba ku dan masali aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari hada da maholiki likita na canga masu ciwo wadansu na ta kuyi wadansu na ta nishi wadansu na ta ruri wadansu na ta kuka wadansu na ta kuka sun karirye ne jini ka ta jikinsu jini ka ta jikinsu sun ga labai ta sun yi nisa likita ne za a ya talaga likita ne za a ya rungume bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai